Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ina ƙara tsaya mu murna da Allah ya ƙara ara mana lokaci don haduwa cikin wannan majalisi na mu. Jama'a, kamar yadda wannan kungiya mai tarin albarka Nisa'u Sunna ta Katagum Local Government take gudanar da muhadara na iyaye mata a kowane ƙarshen wata. Allah ya sa mu isar da daidai domin mu yi tarayya a cikin lada, domin Allah subhanahu wata'ala ya farin ciki da mu, yarda da mu in mu koma gare shi. Yau maudu'in mu shine insha Allah gudubawar da iyaye ya sa mu tashi lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim wa rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanihi ila yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi, kamar yadda muka alkawartar wa kanmu dukkan ƙarshen wata ranar Litinin za mu zauna sau ɗaya don mu tuntuni ga junanmu. Muna kemu ya bamu ikon yin abin da za mu amfani juna. Allah ya sa albarka a zaman da za mu yi. Allah ya kaɗe dukkan abu mara kyau daga cikin wannan zama, ya kuma sadar da mu da ladan abin da muka aikata. Kamar yadda bayanai suka gabata, darasinmu zai yi magana ne akan yaya iyaye mata za su samar da gudunmawa wajen ganin an zaɓi shugabanni na gari. A iyaye mata jigo ne a rayuwar dukkan ɗan adam. Lallai ba za su rasa gudunmawa da za su iya bayarwa ba domin amfanar da al'umma su zaɓi shugabanni na gari. A matsayinki na uwa ta gari, a matsayinki na ƴa ta gari, kina da irin gudunmawar da zaki bayar wa iyalanki da al'umma wajen ganin kin haska musu su fahimci wane ne ya cancanta a zaɓe shi ya zama shugaba, ya kuma zama muku jagora, ya kawo muku mafita a garinku ko a jiharku gaba ɗaya. Lallai daga cikin iyaye mata mabukata sun taka rawar gani wajen ganin shugabancin da aka yi a zamaninsu ya kai ga gaci. Dukan abin da ya gudana a baya, yanzu ma haka iyaye mata na wannan zamani yana kansu su ba da gudunmawarsu domin ganin cewa an yi zaɓe cikin inganci, kuma wanda aka zaɓa shi ake kyautata wa zato. Gwamna hash ga wata uwa mace ƙani ne ko kuma wa ga wasu matan, to kowa tana da dama ta saita waɗannan mutane su zama suna kan daidai, kuma tana da dama wajen saita masu zaɓen su zama sun yi zaɓen a kan daidai. Kamar yaya? Daga ɓangaren masu fitowa su ce za su nemi takara. A matsayinki na uwa, ɗanki ya fara ba da shawara, nika ina so in fita, bana zan nemi kansila, bana zan nemi ciyaman, bana zan nemi duk matakin da ya taka. A matsayinki na uwa, tun daga shawara ta farko, ke kin san wane ne ɗanki? Da masu takara ya kamata su cika, kin sani ya cika? Idan bai cika ba, zaunan ya yi wa wasu sahabbansa nasiha waɗanda yake ganin ba su cancanta su karɓi shugabanci ba. Misali, Abu Zar ya nemi Annabi ya bashi shugabanci lokacin da Annabi yake nada amman gwamnoni ko commissiononi, sai yace shi ma a bashi. Mutum ne wanda yake irin kaman mai tausayi, wanda bai da ƙarfin zuciya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa, ya Abu Zar, ya kai Abu Zar, ka sani innahu dhi'ifun, kai din nan mai rauni ne. Wa inna hala amaratun, ita kuma wannan mulkin fa amana ne. Yace wa innaha tiziyun yawmal kiyamati, sannan kuma wani kaman ka ce kaskanci ne ko tozarci ranar alkiyama. Wannan mulkin da muke gani a duniya, muna kallon sa wani abu daukakke, muna kallon sa wani abu na fariya. Annabi yace tozarci ne ranar alkiyama. Kin ja ɗanki da yake neman fitowa zama wani a gari, kin tuna masa wane ne shi, kin tuna masa muhimmancin sa, da irin zai iya ko ba zai iya ba. Sai yace wa nadamatun da dana sani, kaskanci ne da dana sani ranar alkiyama, sai dai ga waɗansu mutane ƴan kaɗan. Su wane ne waɗannan mutanen? Shine matosarta ba, ba za su zama abin kallo ba, domin mai mulki a filin alkiyama abin kallo ne. Za a zo da shi da sasari, dukkan mai mulki, sarki ne, gwamna ne, shugaban ƙasa ne, dukkan mai mulki sai an zo da shi da wannan sasari a ɗaɗɗaure gaban iyalansa, gaban ƴan garinsu, gaban waɗanda ya haɗin. Wannan shi ne shugabancin. A matsayinki na mata, kina da gudunmuwar da za ki iya ba wa mai gida da ya fito zai nemi takara. Nemi ‘ya’yanki ‘yan mata, nemi ‘ya’yanki samari, nemo waɗanda suka yi aure, ku zauna ku yi mijin. A matsayin wannan abu da yake son fitowa mataki kaza, akwai nasara a ciki? Za ki fara duba irin adalcinsa a cikin gida, yaya yake da iyalansa da ‘yan uwansa da abokan arzikinsa. Kuna ganin ya cika darajoji da ake nema, wala Allah na karatu da sauransu, kar ki taimaka masa wajen neman daraja ta kogi don zaɓe. Amma uwa da mata da samun waɗansu suna fito da maganar ana cewa ai kaza ma bai da ita, kawai sai yayi. A matsayinki na uwa, kar ki zama wacce za ki ba da gudunmuwa irin wannan. Ga ɓangaren zaɓen kuma, matsayinki na mata ko uwa, kamar yadda na faɗa, dole dai waɗansu waninmu ne ya yi wukan ne da sauransu. Duk matakin da namiji ya kai, dole dai tsatsan yana nan a ƙarƙashin matan ne. Can daga aikinsa, to kowane mataki shike da shi a gurinsa. Idan zaɓe ya haƙaito, mu ja ‘ya’yanmu jiki, mu kusanto su da su zuwa gare mu, mu dinga musu nasiha lokaci-lokaci, su san menene mulki, menene illar mulki. Saboda a lokacin da kika bari yaranki suka zama su ne yara karnukan siyasan ƴan siyasa, ƴaƴansu suna makaranta a waje, ƴaƴansu suna makaranta a wasu gurare masu muhimmanci, duk wanda za su fita taro ku ta taro, wallahi ba za ki taba ganin ƴaƴansu ba. Nagi da nawa su za a dauka ana bin su da dubu ɗaya, suna ihu, suna hayaniya, suna ashara ashare, in ta kama suna dake dake, wai me za su zabi wani? In ƴan can bangaren sun ce a su ba sa yi, su wani za su zaba? Sai a samu rigima tsakanin juna, a naskantar mikiɗa ko a kashe mikiɗa ba matsala ba ce, illa iyaka su zo su yi miki taziya, su ajiye miki shinkafa su kara gaba, kin rabu da ɗanki ke ku ki ga zaben ba ma. To iyaye mata, mu farga, mu farga mu ja yaranmu kusa da mu, mu farga mu ja yaranmu mu nuna musu shi wannan siyasar fa ba fa wasa bane, addini ne. Kalmar siyasa daga Larabci aka samu ta, don hakan nan jahilci ne ka ji mutane suna cewa wai ina ruwan malamai da hidimar siyasa ne. A'a, siyasa dama ai shari'a ce, kawai wasu al'amura ne suka zo suka dagulata ya zama an cire addini a cikin ake yin da karajibi. Amma tun daga kalifofi guda huɗu da annabiyar da ya shar'anta, duk sauran zaɓe aka samar da su. Don hakan nan har gobe zaɓe ake yi a fitar da wanda ake so ya zama wani abu. To mutum ai kamata ya sai mu duba cancanta, da mu duba kusanci, kada mu duba waye kulaɗi, waye zai ban, waye zai mu. In ke ya miki baiwa al'umma ba, kin taimaka masa wajen faɗawa cikin halaka, kin taimaka masa wajen tsaurara masa wannan ɗauri da nace za a zo da shi a ranar alƙiyama ana ɗaɗɗaure shi. Farko ke ki tanadi katinki na zaɓe, ƴaƴanki su tanadi katinsu na zaɓe, ki kimsa musu zaɓu yaudara da hayaniya. Suna hargari wani sai wata biyar ba su gan shi ba, meri ba su da shi. Mata, mu ake ba wa taliya, mu ake ba wa shinkafa, mu ake ba wa dubu ɗaiɗai, mu yi zaɓen da mun san babu cancanta a ciki. Don hakan nan mata, mu farga. Mata, kada mu dafa wa wanda zai zo ya halakar da mu, ya halakar da al'ummar mu. Su sun killata yaransu, yaranmu ne a cikin gari. Idan mun zauna mu bai san muna yi ba, ƴaƴanmu ba lalle ne su je makaranta ba, ranar da ake wani taro. Ki ja ɗanki ki nuna masa mahimmancin ya gina rayuwarsa, ya nemi ilimi don ya sama wa al'umma mafita a nan gaba. Mata suna da tasiri da za su gabatar a irin wannan bigiran. Kada mu zuba ido muna jahiltar yanayi. Wata za ta ce mini ba, iya wai ya ce sai fitar siyasa. To, masu bin san su suka san kan abin, a kar ki yadda ki zama haka. Ki iya kokarin ki san menene mahimmancin abin, in an same shi kuma menene nasara. Yanzu wani arowa ya yi kuɗin kamfen, babban burinsa yaya za a yi mai da wannan kuɗin da zai yi kamfen? Har ki manta, kamar yadda nace mu zauna da yaranmu samari da 'yan mata, yaran nan daga shekara 25 zuwa shekara 35 wallahi suna da ilimi mafi tunani da harsashe na kuɗin da ake kashewa irin wannan aikin. Kina cewa wani zai nemi takarar kaza, abinda samarin gidanki za su ce miki ta sai ya kashe kuɗi ya kai kaza, ba zo sayan fan ba fa. Wannan kuɗi ne na gaishe-gaishe da ake zuwa gurin manya, wanda abinda shari'a ta nuna a gari, akan je a gaida wazirin gari, akan je a gaida masu anguwanni ma da waɗansu dattawa waɗanda ake tunanin su za su zamo allon kwaikwayo, amma abin kunya ba za su gaya musu gaskiya. Kawai menene burinsu? Wannan ya zo da jakarsa ya miƙa musu, wancan ma zai zo ya miƙa musu, amma ba su gaya wa kowa menene illarsa ba. Ɗazu hadisin ma sai ce a bazar annabi ya fito fili ya ce mishi shi me rauni ne ba zai iya shugabanci ba kai a wannan hadisin ma an ce a bazar ya kara tambayan annabi dai shi dai a bashi shugabanci ne bayan sun yi watar magana annabi ya ce masa ina kallon ka kai din nan fa me rauni ne ita kuma wannan al'amarin fa amana ne ya Abu Zar ina sanye maka abin da nake so wa kaina lalle ka shugabanci mutum biyu ko ka jagoranci rubun wani bangare na hidimar marayu dukiyarsu ko wani gidansu ko wasu abubuwansu matukar ba za ta iya adalci ba tashin hankali ne a gare ka mutum biyu fa annabi ya tsorace masa ke ɗanki yana neman shugabancin duk katagun local government amma bai zaunar da shi kin nutsar da shi ya gane damuwar da take ciki ba fa idan kuma ɗanki managarci ne kin sani yaro ne mai kyauta yaro ne mai kula dangi yaro ne mai son zumunci yaro ne mai irin siyarwa daga ɗan abin da yake da shi kankani ke kin san wannan zai zamo abin da ake so to daidai ne ki mara masa baya da addu'o'inki da shawarorinki da kuma duk abin da kika san zaki iya amma kika san cewa ba iyawa zai ba kika kuma dafa masa ya zama to ke kika taimake shi wajen fadawa halaka don haka nan iyaye mata mu yi amfani da tunaninmu mu yi amfani da hankalinmu mu yi amfani da duk wata dama da Allah ya ba mu ta canja mazajenmu su zama jagorori na gari ƴaƴayenmu su zama jagorori na gari iyaye da sauransu don har uba ana iya ba shi shawara a lokacin fita mulki kamar yadda nace matasan nan suna da lissafi sai kuka zauna kuka ga yanzu ba ba sai ya kashe kaza sai ya fashe kaza gaskiya fa kaga ba bai je kashe kuɗin nan kuma mu zo ba a samu ba mu zo mu shiga rayuwar wahala in kuka hango masa haka ku zauna da shi ku haska masa wallahi idan da makin mace ce wacce kika cika mace mijinki ya san muhimmancin shawarar ki ya san ba ki kawo masa shawara don ki dake shi ba mafita kike nema muku amma in ke kawai da mace ce kike mai gida ya zama wani kin zama first lady ke ce matar sanita ke ne waye waye kawai tunaninki in an samu ke ma kin zama kaza so kuma biki san menene illar abun ba daga baya so yana da kyau a wannan tsarin mu dora ƴaƴayenmu su fahimci wanene shugaba na gari don su samar da waye cancanta su zaba ba a taɓa samun zama shugaba na gari managarci sai ka haɗa waɗansu abubuwa ko da ba duba za mu karanta wasu kaɗan daga cikinsu na farko gaskiya da amana su waɗannan tare suke da juna ba a rarrabe su idan mutum mai gaskiya ne to ba zai iya riƙe amana bai kai ta mahallinta ba idan mutum mai amana ne bai ya shakar ya bayyana gaskiyar me da me ya yi har ya kawo zuwa ga waɗannan watanni da ake mulki dole gaskiya da amana kuma ke a matsayinki na mata kin san mijinki ko a hirda mai in ya zauna kawai labari ta take dai kawai yanzu ko labari ai dariya ne ke kin san ba ne gaskiya ba ne to irinsa ne in ya hau drum zai ce zan muku kaza kuma wallahi ba zai yi ba ke kin san ku a cikin gida ma bai cika muku amanoni da Allah ya daura musu ba bai sauke ba kuna taka makamar rayuwa a cikin gida da dukiyarsa fa wannan dukiyarsa ce da zai sarrafa wa iyalan gidansa su amfana su rayuwa mai nagarta don samun gobe kyakkyawa to sai ya zama ya ci amanar ku a iya gida ma bai muku adalci ke kina tsammanin ya samu dukiyar jama'a a hannunsa ya samu kayan aiki na jama'a a hannunsa za a samu amana a gurinsa ki auna shi a gidanki kafin ki auna shi a cikin al'umma idan kika san mai gidanki ba mai karbar shawara bane, nemi manyansa a shawarce shi. Idan guguwar mulki ta dau hankalinsa, ba zai ji ba, ki bi shi da addu'a. Malama suka ce abu na ƙarshe kada ki yadda ki ƙarya don shi. Ai wallahi in yace zai yi kaza, har ki yadda ƙaryar da yake faɗa ke ma ki faɗe ta. Ma'ana da ki masa campaign kenan. To kada ki yadda ki fito cikin sahun masu yin campaign din. Malama ma suka ce ke kan ki ranar zaɓe. Ki ce masa eh bla bla eh kin yadda eh shi idan Allah ya kaza, in kin tashi kar ki zaɓe shi. Duba cancanta, har ki manta kina ganin ɗan gidanku ne. Amma kin yi damar da sai kika ba, ke ki duba cancanta, ki saka kuma addu'o'i, ki tai mishi addu'a. Fatan ki ba kina yin ne mishi bane, ai in ya samu ke ma ki samu. To amma fa tunda ba za a samu abin da ake so ba, na hukuncin Ubangiji a cikin mulkin sa rashin sa yafi. Bawashi ya ce wa dake muguwar rawa gwan makin tashi. Ya zamo ana ba da ƙarfin gwiwa wajen haska musu mahimmancin abin a addinance da duniyance. Saboda a duniyancen ma idan ka karɓi mulkin ba ka yi abin da ake so ba, banda zagi da walaƙanci babu abin da suke samu. Yanzu dai shugaba da ya zama dishi ne a sama, 001 a Najeriya. Bai fi ƙarfin yaro ɗan shekara 18 ya kafe shi ya zage shi ba. Don me yasa? Mulkin da ya fito ne. Da bai fito mulkin ba, wani ma a cikin yaran bai san shi ba. To amma har gobe daga cikin irin gudunmuwar da za mu ci gaba da bayarwa, iyaye mata mu an karar da matasa wannan abun ba alheri ba ne. Zage-zagen manya ba alheri ba ne. Ba ruwanku da irin aikinsu. Ku yi musu addu'a, ku yi fatan Allah ya canja su. Amma fa ku shina, shi shugaba baya taɓa canjawa sai al'umma sun canja. ‘Yan uwa, mu gane fa, mu kanmu wannan zaluncin akwai shi a cikinmu, daga cikin gidanki, daga iya iyalan gidanki. In kika auna tsakanin wane mai shekara 5 da wane mai shekara 7, za ki ga akwai ƙiyayya, akwai rowa, akwai jin haushin juna. Wannan a gidanku fa kenan, ke kika haife su. Sai ki zo kina rarashin yaro mai shekara 5 ai ya dan san masa mankaɗan. Ki kula da yaron ki da yake da rowa. In ya samu bai so ya ba wani, wallahi in ya zama shugaba ba zai amfana da kowa ba. Sai kin yi tararraci, wani yaron ma sai ya kafa miki kuka. Saboda me? Kin ce ya ba da ɗaukari a ɗan uwansa. Kuma abin mamaki idan ɗan uwan yana da abu a hannunsa, shi kuma so yake a san masa. To nan kuma sai ku fahimci handama da za ta samu a gare shi idan ya girma. Matuƙar muka bar yara suka yi ta tashi da irin waɗannan ɗabi'un, ba mu nuna musu kuskure ba ne, sai ki ga da ki sa hannu ki karya ki san aiwa na haka yake, wallahi shi abu in ya shiga hannunsa baya son bayarwa. Kuma sai kika bashi ‘yar uwa, ki iya yadda za ki yi ki canja yaro tun yana ƙarami, ki cusa musu kyauta, ki cusa musu son ‘yan uwa. To shi yake ba da dama idan aka zama jagorori, za su zama su ma abin hannunsu, bai tsole musu ido ba, za su ba wa kowa, za su taimaki al'umma, za su so jama'a, har sun zama shugabanni. In an zo kofar gidan suna kyamar mutane, suna gudun mutane. Su waɗannan manyan ba su ma da ƙanana suka taso har suka zama wasu abu. To kar ki raina yaron da yake gabanki mai shekara 4 ne, shekara 5, wata ran shi ne a wani muƙamu. Ki saita ɗabi'unsa tun yana ƙanƙani, musamman a kan gaskiya da amana. Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allah subhanahu wata'ala yace yana umartan umarni ne ga dukkan wani jagora ya mai da amana zuwa ga ahlinta shugaba kake ne yankin ku a majalisar kasa ka karbo wasu makudan kuɗi don ka zo ka gabatar da wannan aiki Allah ya yi maka umarni kuɗin nan da ka karbo don ba a taɓa ba da kuɗi a national ko a state ko a wani mataki ba a gwamnatance sai da rubutu me ka rubuta za ka yi da kuɗin ka ce za ka zo ka yi gyaran hanya a garinku ka ce za ka zo ka ba da ruwa a garinku ka ce za ka zo ka dukkan abin da kai alƙawarin za ka rubuta to ka mayar da wannan amana zuwa ga wancan ahalin aikin da ka ambata wa al'umma yanzu haka ake yi yanzu bai dame su su isar da amanar ba in su dai su karba shine muhim kamar yadda nace a ko inda daman burin su kawai su ga yaya za a yi su mai da wancan kuɗi da suka ara suka yi hidimar campaign da hidimar posta da hidimar bibiyan manya to babu zancen mai da amana da wasu gida kuma yace me wa iza hakamtum bainan nas idan za ku yi hukunci a tsakanin mutane an tahkumu bil adl Allah ya nemi ku umarnin ku yi hukunci da adalci shugaba kake aka kawo maka kara aka kawo maka koke kai iya kokarinka kai iya yadda za ka yi kaga cewa an samar da adalci yankinka ne yake da wata barazana na tsaro kai iya kokarinka kaga cewa ka samar da adalci ka samar da nutsuwa a al'ummarka abinda dama kai alƙawari fa za ka yi kenan amma yanzu ba haka bane wane ne na wasu ne da musu ke da baki san kowa ba ke da baki da dangi ke da baki da wasu madaukaka a cikin jama'ar ki to ke kullun a kaskance kike abinda ya dame ki ke ya dama kuma mu ce za mu ci gaba da dafa musu baya abu da ake faɗa cewa wai da baki wulin wanda baki baki yana haska mana cewa dukkan masu fitowar mafi ba wasu managarta cikakku ba ne sai dai kawai a zaɓi wanda yake ɗan dama-dama wanda aibinsa bai faye yawa ba amma ya fito miki a fili kin gane shi dinnan wani mashayin jini ne shi dinnan masu haɗa kai da mutanen banza ne shi dinnan fasiki ne masu lalata yara wasu kuma masu tsafe-tsafe ne kafin su zama amma kina ganin ai makwancin ku ne kina ganin ai mijin kanwar ku ne kanwar ki ne kina ganin ai akwai dai wata nasaba ko sanayya eh wallahi shi dai an ce ma yana kasa da kasa dai amma dai kawai saboda wancan zan zabe shi waye kai ki anan fa yace mana shugabancin nan amana ne kuma amana ne ta aiki ki zabi wanda ke san balgurbi ne so ɗan uwa mata mu kasa al'umman nan mu kasa jama'an nan a faranci mu hango wane ne yake da ɗabi'u mai kyau a cikinsu dole wani ya fi wani dole wani akwai abin da ko yayi a baya na aikin sa kafin neman wannan kujera da yake nema. Yana da taimakon marasa lafiya, shi yana yawan kyauta, yana yawan yakon daukan dawainiyar yara wanda ba su da galibi da sauransu. Sai kiga cewa to wannan da kudin sa ma da mal shekara kaza da kaza, yana yin kaza da kaza. In ya samu wala Allah wata dama ce ta samu da zai yi mana abin da yafi haka. A ranki ke haka kika sa cewa idan ya samu zai muku abin da yafi wanda a baya yake da kudin sa. Idan aka zabe shi buguwar mulki ta dauki hankalin sa ya ci gaba da abin da bai dace ba, wallahi Allah ba zai kama ki da laifin kin zabe shi ba. Ke yakinin ki kenan kina zata masa alkhairi. Idan ya canja wannan shi da Allah. Amma idan kin sani sarai munanan halansa sun fi yawa akan alkhairin sa kuma kika zabe shi, to fa ki sani kin mishi gudunmuwa ne da fadawa halaka, kuma ke ma kina da kaso a ciki. Don haka nan wajibi ne iyaye mata mu daure mu cize mu zamo jajirtattu, sannan a duba idan gaskiya da amana akwai su, to akwai buƙatar mutum ya zama mai kuwa. Kuwa kaman ƙarfi, ya zama ba wani kina kallon sa kaman ya taso daga wurin asibiti ba. Kina kai ko daga tafiyar wayansu zaki gane in ma baki san shi a zahiri ba. Ki gan shi labula ko kuma yana jawabi kaman mace tana yin jawabi ba shugaba bane. Lokacin da mutanen Jalu da suka nemi a ba su wani sarki ya jagorance su fita yaki, isa nan da cikin suratul Baqara, da Allah ya wakilta Jalu ta akai yace shi ne jagoran da za su fita su je su yaki da wancan shi kuma sarki Daluta. Su mutanen da suka nemi a ba da jagorancin sai suka fara dan karamar murya suna cewa wannan kashi kan bai cancanta ba, ai mun fi shi ƙarfi, ai mun fi shi, to ko wadata ma. Assalamu alaikum. Ne fa amma za a iya jina? Da jina ai sun fi shi ƙarfi, ai kuma suna ganin sun fi shi kuɗi da dai irin ɗaukaka da dangi da wasu abubuwa. So su suna ganin da su ne suka cancanta fiye da wani jagora Daluta. Sai Allah ya ce a cikin nasarori da ya bashi ko darajojin da suka kai ga samun wannan, sai ya ce wazadahum ilmi wal jism, ko sai Allah ya ƙara mishi ilimi da ƙarfin jiki. Ashe ƙarfin jiki ma wani abu ne da yake samar da alama ta jagoranci, mai jagoranci. Allah sai ya ƙara masa ilimi, ya kuma ƙara masa ƙarfin jiki, don me? Don ya iya tunkaran al'umma. Ba shugaba bane wanda zai zama ba zai iya hukunta al'umma ba. Kin san mijinki mai rauni ne. A gida ma ke kike ta fama da ƴaƴan gidanki, shi daga an yi kai dan Allah ku shiru. Akwai mazan da suke su ne matan, matan su ne mazan. Kuma ki da mara masa ki ce zai zama shugaba, ta ina zai shugabanci jama'a? Don hakan nan dole ne mutum ya zama mai ƙarfin na imani. Dan ita wannan kuwar kala biyu ce, akwai ƙarfin imani a zuciya, akwai kuma ƙarfin jiki. Akwai lokacin da ina jin kamar na taɓa bada labarin na muka shiga freezing ziyara da cire wa'ansu masu ƙananan laifi. Wani mai laifi abin da yake ce mana shine, don Allah in mun fito shi kawai buƙasarsa mu sanar da al'umma, mu sanar da gwamnati, mu sanar da duk wanda suka cancanta lauyoyi da sauransu cewa suna nan fa remain a me sunan gurin a freezing ina jin a wancan lokacin ko shekara 8 yace mana shi kuma an yanke masa hukunci an yi shari'a amma an bada izini a yanke mai hannu ne sata yayi lokacin Bauchi ta ce za ta yi shari'ar musulunci amma gwamnatin wancan lokacin sai ce shi ba zai iya signing a cire masa hannu ba kun ga bai da karfin zuciya shari'a ta Allah ne kafa Allah adalci ne kafa Allah tausayi ne to shugaba ya zo don hakan nan dole mu sa ido mu gano managartattun shugabanni mu gano waɗanda za su yi mana aiki mu zabe su don aikin da za su yi mana su waye za su samar da mu tsaro su waye za su samar da mu abinci su waye za su taimaka mana iyalan mu su yi noma su waye za su taimaka mana iyalan mu su yi ilimi su waye za su taimake mu akan jinyoyin mu kullin ki ja yaran ki kusa kusa kina nuna musu muhimmancin wannan ki dinga kushe zancen su karbi dubu dubu ki dinga nuna musu rahim muhimmancin karban wani abu wai dan a samu mulki ka samu dubu ɗaya ka kashe ta iya kariya ta tsare kuma an zo an dora mulki sai an yi shekara huɗu ana gasuwa saboda haka iyaye mata muke da gudunmuwar da zamu bayar a wannan bangaren sa musu abu na gaba cewa idan har an yi zabe wanda muka kyautata wa zato bai ci ba dama mu bamu isa mu tabbatar da abin da Allah bai so ya tabbatar da shi ba zancen ba ma yi zancen ba mu yadda ba zancen cutar mu aka yi a'a nuna musu mulkin nan Allah ke ba da shi nan Allah bai so ba ba za a same shi ba in kuma Allah ya so ko duk duniya ta kika wallahi sai kai Allah subhanahu wataala yana cewa kulillahumma malikal
قُلِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِئُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَنْزِئُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
الله سبحانه وتعالى أنا أقول اللهم يا رسول الله كتير مسو وبينجز الله سجاني ونم مجنى بعد كيبني ni ubangiji Allah malikal mulk ni ne fa na mallaki mulki a hannuna ni ke da mulki ba kai da kake wakiltawa ba wani an bashi kuma shi na wani an bashi kamar yadda dazuma ka fada ambassado da sauransu to fa su gane dama sai wanda Allah ya zaba kake nunawa har goben gobe sai wanda Allah ya bawa shine zai tabbatar Allah yace malikal mulki tu'tal mulk ni ne mamallakin mulki nike bada mulki nike bada mulki amma awa yace man tasha'u ina bada mulki na ne ga wanda naso yace wata izu man tasha ni Allah ne nake daukaka wanda naso ya daukaka in Allah bai so ki daukaka ba duk biye-biyen malaman ki wallahi ba za ki zama komai ba ki ba Allah Allah ya yarda ke sai ki samu daukaka yace wata zullu man tasha ni Allah ni nake kankantar da wanda naso kar ki ga wani talaka ki mishi kallon ko wala Allah rashin bin Allah ne sai ka jarbace shi da talauci a'a haka Allah ya so ya ganshi irin jarabawar sa kenan zai ci ko ba zai ci ba don shi ma mai kudin jarabawa ce wani in an bashi kudin wallahi shine sanadin halakar sa sai a bar shi daga talaucin shi
to yace yana daga cikin mashi'ata sa wanda ba'a tuhumar sa akan ta shi ya so ya kankan da wani shi ya so ya daga darajar wani yace watan zul mulka mimman tasha ni nake zabar nake saukar da ilimi ga nake saukar da mulki ga wanda na so kun ga shi ya daga shi shi ya daukaka shi yanzu kuma sai shi yake kwace mulkin ga wanda ya so watan zul mulka mimman tasha ni nake kwace mulki ga wanda ya so da ya bashi dama yayi
tara hudu yana gwamna to yanzu kuma ya
mulkin a hannunsa idan zai bi kotun duniya Allah ne ya karba sai ya karbi kansa shine watan zul mulka mimman tasha ga wanda ya so kuma sai a kwace wanda ya so kuma sai ya bashi wanda ya so ya daukaki darajar sa wanda ya so ya kankan da shi duka wannan mashi'a ce ta Allah ba abin da kika isa ba abin da na isa ba abin da wasu suka isa wata zulluman ta sai ce yana kankan da ya so wanda ya ce biya dikal khairi Allah ya ce dukkan alkhairi da mulki da kudi da ilimi dukkan alkhairi a hannun Allah ne kenan a ina ya kamata mu nema farko mu fara nema da addu'a tunda ya ce mana komai da komai a hannunsa ne shine in ya ga dama zai daga shine in ya ga dama zai sauke shine in ya ga dama zai cire abin da ya aje a gurin babu wanda ya isa canja masa abin da ya so to mu nema a hannunshi tunda dai dama a hannunshi yake kada mu jajirce aiwa ai sai kai wannan kalmar sai kai da muke fada wallahi laifin ce saboda babu wanda ya isa ya forcing Allah ayi abun da bai shirya masa ba so mu koya wa yaran mu cewa a ba aiwa na kawai a mu dinga kyautata zato idan mun ga tunanin suna za su kyautata mana amma mu ba wa Allah zabin abin da yafi dacewa mu yi addu'a mu nemi zabin Allah yace innaka ala kulli shay'in qadir Allah shine wanda yake kadirta komai kowane abin da yake faruwa Allah shine shi kadirta shi don haka nan duk abin da ya ga dama shine zai wanzu abin da kuma Allah bai yadda zai wanzu ba to ƴan uwa mu koma ga Allah mu nemi canji ko mu nemi sauki idan muka yi zabe sai muka samu ba abin da muke so ba kasa ta kara dagulewa rayuwa ta kara wahala abubuwa sun kara tsada mu koma mu nemi sauki a gurin Allah kada mu bibiye shugabannin da munanan kalaman mu kada mu bibiye su da zagi kada mu bibiye su da cin mutunci annabi yace dukkan abin da ka zaga yanzu misali wannan waya ce a hannuna ina daga ta kiman abin da nake so ko ba ne to ko wani amince ka wannan shegiyar waya wallahi matsala ce da ita na tashi kaza wannan kalmar illa ne a wayar radio kike sauraro kina ta so ki ji tashar sai take ta irin shu dinan kin kai wallahi wannan radio akwai shegiyar radio sai kana son jin shiri sai ta kaza kaza wannan zagin da kike masa illa ne a gare shi idan da karamin baci ne da shi to sai kuma ya lalace gaba daya to bare kuma mutun shugaba bare mutun shugaba kina jin wannan zagin da muke ta musu baya musu illa ne sai Allah ya ga dama ya bar su da tunanin fahimtar abin da muke so sakonnin su kai gare su ba tunda abubuwan nan a hannun Allah suke to mu gane girman Allah shin Allah nan Allah subhanahu wataala ci gaban ayar yace tu'lijil layla fin nahar
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
wannan shine Allah wannan shine Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tu'liju al-layla fi an-nahar wa tu'liju an-nahar fi al-layl. Allah shi yake shigar mana da dare, shi ne kuma mai yake dawo da rana. Yanzu dai gashi rana ne, ko in ce hantsi ne, juma'a kaɗan zai zama rana, juma'a kaɗan yamma, juma'a kaɗan magariba, sai duhun dare ya shiga, hasken asuba ya ɗaga, waye isa yayi wannan aikin? To in ku har kika san Allah shi shi kaɗai ya isa yayi wannan aikin, ƴar uwa ki koma gare shi, ki nemi shugaba, ki nemi jagora, ki nemi Allah ya shiga ciki ya zaba mana wanda ya fi tantanta kamar yadda muka faɗa. Allah ya ce tukhrujul hayya minal mayyiti wa tukhrujul mayyita minal hayy. Yace ni Allah ni kadai na isa na fitar da mai rai a cikin mace ce, ko kuma na matar da na fitar da mataccen shi ma a cikin rayaye. Allah kadai ya isa ya haka. Wata uku baya duk yankin nan ba za ku samu hankufa ba. Ƙasa a bushe rairayi kadai muke yawo a cikin ta. Idan Allah ya juyo da yanayin da magani daga ciki akwai abinci. Yara yadda mu da waɗannan tsirrai, yara yadda su don su amfane mu. Daga cikin abin da ilimi zai baki fahimta ko ya ƙara miki tsoron Allah, ya ƙara miki girmama Allah, shi ne kullum gari ya waye ƙaruwa suke, da suna ƴan duduf, har su zo sai in kana tafiya suna sun tara hanya, sun yi tsayi. Kin taɓa gane lokacin da suke ƙaruwa? Kai ɗan da yake cinyar ki ma, ƴar uwa ce kin san kullum ƙara shi ake, ɗan fililliki ya zo duniya. Zai zama mutum kuma baki taɓa ganin sanda yake ƙaruwan nan ba, yaushe kansa ya ƙaru, yaushe hannunsa ya ƙaru, yaushe ya tsayi, ke dai kawai zaki fahimta wandansa ya ɗangale masa. Wani lokacin ma irin abinan ɗinmu na mata sai ki ga ke biki ma kula da girman nasu ba, sai wata ta zo kai wani haka ka girma, ke biki ma kula da girman ba, in ban da Allah wa isa yi wannan. Yana da kyau ƴan uwa mukalla kawai ya ishe ki wa'azi, ke da kanki ki wa kanki wa'azi, kuma yana ƙara maka ƙanƙan da kanka a gurin Allah, don abu ne da tekin san babu wanda ya isa ya ishe shi. Yana kuma ƙara miki san ki ga girman Allah, lalle Allah ya isa, don kin san babu wani nabiyinsa wanda zai iya wannan. Don hakan nan duk abin da za mu yi mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu nemi yaddarsa. In akwai alkhairi Allah ya tabbatar mana alkhairi, idan babu alkhairi Allah ya canja mana da abin da ya fi alkhairi. Yace wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ni Allah, ni ne nake azurta duk wanda na so na azurta ba tare da hisabi ba. Mai hisabi ma'ana ba tare da wai irin sai wani ko an bincike shi akan abin ba, ko shi sai ya bincika, kawai in ya soye miki kyauta wallahi kawai baki zai, ba sai ya auna laifukanki da halayenki da ayyukanki na alkhairi ba, kawai in ya sanye miki sai ya baki. Don haka ne in mun tashi neman arziki ƴan uwa, a gurin wa zamu nema? A gurin Allah. Mafi girman arziki shine mu samu jagorori na gari, mu samu al'umma ta gari da za ta wakilce mu, wakilcin ya zama ya amfanar da mu duniya da lahira. Kada mu ingiza gura gurbi, kada mu mai ingiza wayanda ba su da amfani su kai kuma su je su su handa mu dukiyar mu su gina kansu da ƴaƴayensu in sun so da makusantansu dan wani mai mulkin a iyalan gidansa ma baya yi ba shi dai shi da matarsa da ƴaƴansa to mi shine mu zabu wanda shi ya fi cancanta don haka nan duk abin da zaki ki ja hankalin wanda duk kika isa da shi ki dora shi akan fitra ta fahimtar gaskiya akan abin da ake cikin zancen zabe ki yi iya kokarinki kuma kada mu sa kasala a ranmu cewa su suka sani kowa ma ya ci kar ki yi haka idan wannan ce haka wancan ce haka to masu zaluncin za su babake re a kujerin a hakan din mu jajirce mu fita mu zabi wanda muke kyautata musu zato mi iya kokarin mu zabi wanda muke kyautata musu zato mu bi qur'anmu da mai da addu'a ba dare ba rana mi iya kokarin mu zamo masu amana mu ma wajen yin zaba sannan a cikin ka'ida akwai cika alƙawari idan tenuwarsa ta baya akwai alƙawaran da ya muku lokacin da ya zo yake campaign shin ya cika wayannan alƙawura to yana da kyau yanzu ma da ya sai a maimaita sai a zabe shi muna kyautata zaton yanzu kuma in yazo zai mana kaza da kaza da yayi kaza da kaza amma in ya zama kawai da ya tafi sai ku shiru kuke ji sai sallah in ya zo fishawa ya raba 2200 ko ta daya ya kara gaba to ke da kanki kiwa kanki fada kuma kiwa ƴaƴanki da makota da duk wanda kika san zaki fahimtar da shi ya fahimta babu amfanin zaben wani tun daga shi tun da ya tafi bai nan kin manta yazo ya tara mu yace zai yi kaza da kaza in kun san ba mai alƙawari bane kada a zabe shi ni ya kokarin mu don Allah mu duba cancantan nan dai duk wanda kika san ba zai bada sakon da aka ce masa ya mika miki ba tun a kuruciyarsa yanzu ya taso ya zama babba ke kin san in ya karbo sako ya mika wa duka al'umma ba zai mika ba so mi iya kokarin mu mu kuma yi addu'a mu ja iyalan mu a kusa da mu mu haska musu muhimmancin yin zabe zabe na gari ƴan uwa mata mi iya kokarin mu a lokacin campaign kada mu manta mutuncinmu kada mu manta mu mata ne kada mu manta muna neman yardar Allah wasu za su baka mamaki a lokacin da ake hayaniyar zabe ki ga mace cikakkiyar mace a saman mota da t-shirt da fula aka tana daga hannu tana siwa ne wallahi mu ji tsoron Allah saboda babu wanda ya gaya miki ranar mutuwanki kina wannan haukar zaki fadi ki mutu kaza ai za su je rakiya wani fa wallahi shi wanda yake neman kujerar bai isa ma ya gan shi ido da ido ba kawai shi dan abiyari ma sha kida ne amma ya yi fenti a kansa ya bata suma an yi wani irin kitso an yi wai mai za su fito wai su hayaniyar zabe in an fita ana kunduma-kunduman ashar dama ba za a fita gida ba sai da guzurin wuka ko shirin kota kwana wallahi idan rayuwarsa ta lalace kenan idan da baya shaye-shaye a wannan guguwar siyasa suke koyan shaye-shaye idan da baya sata a wannan guguwar siyasa suke koyan sata saboda idan an ba da kudi a raba ba sa jira a raba wawa suke duk wanda zai yi wawa ba zai zama shugaba ba duk wanda kuma ga zai yi wawa to ba zai zama shugaba ba don hakan nan yar uwa ki je kiki nazari ki tunanin yaya za a yi ki taimaki iyalan gidanki yaya za a yi ki taimaki al'ummar anguwarki yaya za a yi ki taimaki al'ummar garinki in ya kai harcen ki yana iya tafiya nesa ma yaya za a yi ki taimaki kasarki kowa na gudunmuwar zai yi ba je tunanin menene ni kuma zan yi don na amfanar da al'umma menene zan hana don na an karar da al'umma su gane matsalolin. Mu baya hangen abin da zai amfane mu Allah, kai ne kake hangen abin da zai amfane mu Allah, ka zaba mana wanda ya fi cancanta. Allah ya dorar da mu kan tafarki madaidaici. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka.
Alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi. Mun sauraru nasiha daga bakin Amira ta ni tawo sunna malama ta da Aminu Halluru. Ubangiji Allah ya jiga magabata, Allah ya sa mana abisan alhasanat tare da alarinmu Fatima baban gida. Dani da gabatar muku wannan shiri Jamila Inuwa Gamawa, sakatariya ta Nisa'u Sunna. Ubangiji Allah ya sa mun ji daidai, mu je mu isa daidai da mu hadu a gaban Allah subhanahu wataala wajen mu isar da sako da manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bani nauyi. Yan uwa, kun ce da muhararar ta kare yau guziri da iyaye mata za mu fara wajen abin da yake gab da mu kenan, wato zabe insha Allah. To mu karba nan mata ba a bar su ba, ko ina da mu, ko ina da mu, nauyi ne da Allah ya dora mana. To wallahi dole ba za ki zo mutumiyar kirki ki bar danki ya lalace, kuma in kin jira har ki ce ba ki da kaman shuba, duk sanda da ki lalace ke ma sai kin karba naki da ba haka, idan ya kyau sai ma kike ma ki karba naki. Da haka mu ga yawa ƴaƴanmu wannan kalamai da muka ji, domin ni su rike gaskiya da rikon amana, saboda su nan gaba su ne shugabannin mu, da su za mu dogara, su ne za su tafiye da dukkanin al'amura. To idan ba su zauna sun ji su ba suke tafin a cikin gwagwarmaya da guguwa, to su ma hakan za su. Fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya zaba mana nagartattun shugabanni, ya zaba mana wanda za su sauke nauyi, wanda za su rike amanar mu. Hadithu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mana, zamu ka abu muna san shi kaman yaya a cikin zuciyar mu, amma mi ba alkhairi ne a gare mu ba, wala'allahu muna kin shi ashe shi ya fi alkhairi a gare mu. Dan haka mu duguma gaba ɗaya mu tattara komai da komai, mu miƙa mai kowa mai komai. Allah subhanahu wataala shi ya san cancanta, shi yake gani, mu zahiri muke gani ba mu gani faɗi. Allah muna roƙonka ka zaba mana nagartattun da ka san za ka sauke nauyi, da ka dora musu in ka ba su wannan mulki ya Allah. Dukkanin wanda kuma shi ba nagartacce bane, mu muke ganin haka Allah, to kai makantar da mu ga wannan nagarta ta shi da muke gani, tunda babu shi a gare shi, ka haskaka mana daidai inda ka zaba mana ya Allah. Ka ba mu akan hanya mai daidaiciya, ka kawar da mu akan wani dukkanin guri-gurin rayuwar duniya. Ubangiji ka sa mu sauka, yan uwan musulmi da ba su da lafiya ko a gida ko a asibiti, Allah subhanahu wataala ka ba su lafiya. Masu suke Allah ya sauke su lafiya, wayanda suke nema idan alkhairi ne a gare su Allah ka ba su, wayanda ba alkhairi bane ka ba su hakuri na ummina na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaran mu da suke karatu ko a nesa ko a kusa, Allah subhanahu wataala ka ba su ilimi mai amfani, ka ba su nagarta, ka ba su zoran Allah, ka kara musu basira da san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan su. Iyayen mu da kakanninmu da yayin mu da malaman mu da su kira musu a gidan gaskiya, tun daga zamanin Annabi Adam alaihi salatu wasallam har zuwa yau, Allah ka jigan su, Allah ka rahama musu, Allah ka ga farta musu, kasanta mu ta zo mu cika da kyau da imani. Iyayenmu da suke bamu da mazata mu muke zuwa wannan gwagwarmaya ta neman ilimi da mu haɗu da juna mu tattauna, Allah ka ƙara musu albarka, ka azurta su da alkhairi, su ci alkhairi, su shayar da mu alkhairi, su tufatar da mu alkhairi. Dukkanin wanda suke da ruwa daga ciki a cikin wannan tafiya, tun daga kan shugabannin kungiya, yan agaji da masu hidimar masallaci, masu midiya, dukkanin masu sauraron mu a kusa ko da nesa, Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alkhairin rayuwa, shiga lamarinmu, dukkanin abin da yake ba daidai muke kai, Allah ya saukar da mu, ya dace da mu da hanya madaidaiciya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين. وبارك على محمد وعلى آل في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.